Daga nan birnin Washington a gundumar Columbia sashen Hausa na muryar Amurka ke zuwa muku kai tsaye kan mitoci 60, 25 da kuma 16. A birnin Yamai da ke jamhuriyar Niger za ku iya sauraron matashar VOA Africa kan mita 102.5. Sauran gidajen rediyon sun hada da amfani sarauniya fara'a FM Nomad da Lol FM da kuma niyya da ke birnin Kwani. Sannan masu sauraron mu a Ghana za su iya samun matashar FM ta Alpha Radio da ke Kumasi. Baya ga haka a kodiyaushe muna nan a shafukanmu na internet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na hantsi. Mahmud Lalo ne tare da Muhammad Hafiz Babal muka sake dawowa a daidai wannan lokaci. A cikin shirin namu ne yanzu za ku ji cewa rundunar 'yan sandan jihar Lagos da ke kudancin Najeriya ta ce ta cafke mutum biyar bayan wata 'yar tarzoma da ta tashi tsakanin matasan Yarbawa da Hausawa.
Ba dai samu rashin rayuka ba gaba ɗaya, amma mutum hudu sun samu rauni, mun kuma kama mutum biyar.
Muna ɗauke da ƙarin bayani, sannan muna tafi da shirin da rashin ta yi wanda Mahmud Ibrahim Kwari zai gabatar da kuma wasu daga cikin ra'ayoyin da kuke bar mana a kan na'ura. Tama bari mu fara da shan labaran duniya tukuna.
Jama'a assalamu alaikum. Kungiyar IS Rashin Afghanistan ta ɗauki alhakin harin bama-baman nan da aka kai wajen bikin ɗaurin aure a Kabul babban birnin ƙasar, wanda ya kashe mutum aƙalla 63 ya kuma jikkata mutum aƙalla 183 a kasarin waɗanda wannan harin ƙunar baƙin waken da aka kai da daddaren ya rutsa da su. Al'umma hazara ne tsiraru kuma 'yan mazhabar Shi'a. Mai magana da yawun ministan harkokin cikin gidan Afghanistan Nasrat Rahimi ya tabbatar da adadin waɗanda suka mutu a cikin wata sanarwa da ya fitar jiya Lahadi da safe. Yana cewa mata da ƙananan yara suna cikin waɗanda suka rasa rayukansu. Majalisar Ɗinkin Duniya ta yi Allah wadai da kai harin da aka yi a wurin ɗaurin aure, abinda ta kira tsabar mugunta a kan 'yan shiyar Afghanistan. Ta ce ta tattara bayanai na harhare da dama da aka kai ma wannan al'ummar a baya. Kai harhare da gangan kan fararen hula abin rashin hankali ne, kuma abu ne mai tayar da hankali saboda yadda za a bayyana shi kawai shi ne aikin sababi na matsorata. A cewar shugaban ayyukan taimako da Majalisar Ɗinkin Duniya ke yi a Afghanistan Tamishi Yamamoto. Dubun dubatan masu zanga-zangar rajin kare tsarin demokuraɗiyya sun yi tattaki cikin lumana a titunan da ke Hong Kong a jiya Lahadi, wanda wannan shine mako na 11 a jere da suke zanga-zangar ƙin jinin gwamnati. Ruwan sama kamar da bakin ƙwarya ya bugi masu zanga-zangar, amma yawan mutanen da suka fito ya nuna cewa aniyarsu ta kawo ƙarshen ikon China kan wannan yankin ƙasa na da goyon baya sosai. Kungiyar kare haƙƙin ɗan adam ta Human Rights Front da take kan gaba wajen shirya zanga-zangar da aka yi a tsahon wannan lokacin bazara ta yi kira da a ci gaba da gudanar da zanga-zangar cikin lumana ba tare da tashin hankali ba a jiya Lahadi. A baya masu zanga-zangar sun yi arangama da 'yan sanda a kan tituna a ƙarshen makon nin da kuma tsahon kwanaki biyu a makon jiya a filin jirgin saman ƙasa da ƙasa na Hong Kong, wanda ya janyo soke tashin jirage kusan 1,000. Wasu bakin haure da suka zaƙo sun yi ta tsalle daga wani jirgin ruwan Spain da ya ceto su suna fadawa cikin tekun Bahar Rum jiya Lahadi, a yayin da jirgin ruwan Spain ɗin mai suna Open Arms ke ƙoƙarin neman tasha mara haɗari da zai tsaya. Bakin hauren sun yi ta tsalle zuwa cikin tekun suna iyo suna dusar tsibirin Lampedusa na ƙasar Italiya. Sai dai ma'aikatan jirgin na Open Arms sun yi ta afkawa cikin ruwan, suna tabinsu suna kamo su suna mai da su cikin jirgin. Jirgin ruwan na Open Arms mai ɗauke da bakin haure 107 ya tsaya daura da Lampedusa, yayin da ministan cikin gidan Italiya mai tsananin ra'ayi a kan bakin haure Matteo Salvini ke ci gaba da ƙin barin jirgin ruwan ya isa tashar. Jirgin ruwan na Open Arms ya shafe kwanaki 17 a cikin teku. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Wani jirgin dakon man Iran ya bar Gibraltar jiya Lahadi bayan da hukumomin yankin suka yi watsi da bukata Amurka ta ci gaba da rike shi, amma ba a san takamaiman inda jirgin zai dusa ba bayan nan. Bayan zirga-zirgar jiragen ruwa ya nuna lokacin da jirgin ke barin ruwan Gibraltar, da kasar Iran da yankin na Gibraltar duk sun tabbatar da hakan. Iran ta ce a shirye take ta tura jiragen ruwa yankin su yi rakiya ma jirgin, wanda ke dauke da danyen man ganga fiye da miliyan 2, wanda kudinsa ya kai dala miliyan 130. To amma Iran ba ta bayyana inda jirgin zai yada zango ba.
Gaida Muhammad Hafiz Baballe, wanda ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To idan muka fara da Najeriya, wata sanarwa da rundunar 'yan sandar jihar Lagos ta fitar ta yi nuni da cewa an raunata mutum 4 kana ana tsare da wasu 5 bayan wani rashin jituwa da ya auku tsakanin matasan Yarbawa da na Hausawa. Lamarin da ya kai ga asarar dukiyoyi, ko da yake rahotanni sun yi nuni da cewa tuni hankula sun kwanta bayan wannan tarzoma, kamar da za a ji a wannan rahoto da Babangida Jibril ya yi komana daga Lagos din.
DSP Bala Elkada shi ne kakakin rundunar 'yan sandan jihar Lagos, kuma ya mun karin haske kamar haka.
An sami wata hargitsi tsakanin ɗan gwangwan da kuma wasu wanda ake kira area boys a nan wata kasuwa da ke Okeoba ta shira Alimosho a jihar Lagos. Rikicin da ya fara ne tsakanin mutum biyu, wani ɗan gwangwan da kuma wani area boy guda. Dan gaba ɗaya dukansu mai ɗan gwangwan ne, shi wangare da yake mutum Bahaushe ne wanta kuma bai rabe, suka dan samu rikici tsakaninsu. Sai duk gaba ɗaya abokansu ɗan gwangwan da wancan area boy duk suka taso, sai abun ya koma faɗan kasuwa gaba ɗaya. To da taimakon Allah dai mun tura ma'aikata sun tafi da wuri suka kwantar da wannan tarzoman. Ba dai samu rashin rayuka ba gaba ɗaya, amma mutum 4 sun samu rauni. Mun kuma kama mutum 5 wanda muna kan bincike, Allah yarda kuma za mu kai su kotu.
To sai dai kuma al'umma Hausawa a waje guda sun zargi 'yan sandan da cewa lokacin waɗanda 'yan sandan ta kama dukkaninsu Hausawa ne, maimakon kama wancan ɓangare da su ma aka yi faɗan da su. Kamar da ɗaya daga cikin shugabannin al'ummomin wannan kasuwa, Alhaji Ado Dan Sudu, ya shaida mani.
Bakon yaro Bahaushe da ɗauki da ko, to da ya zo shigewa sai ya buge wata mata wanda bai sani ba. To maimakon mata ta yi haƙuri ko ta yi magana kawai, sai ta hankaɗe shi da shi da kayan da ya ɗauko, suka faɗi kayan ya zube shi ma ya faɗi. To da ya taso haka a fasace zai kai mata duka. To akwai waɗanda suke zama a kasuwar, to waɗannan yara kawai suka zafa wa shi wannan Bahaushe da duka har suka suma da shi. To ganin suma da shi, to akwai waɗansu yaranmu da suke a kan bola suke ɗan neman abinci a wajen, suna da helters haka, wato bukkoki wanda suna sai da kayayyaki. Akwai wannan makan da yake shagon zai iya wadon miliyan, akwai freezers a wajen har ma da gidan kallo ba a wani ba kawai, sai waɗannan yara raba kawai suka dinga yafawa bukkokinsu kana zar suna cin na wuta.
Tuni dai hankali ya kwanta a wannan anguwa, inda aka samu ƙarin jami'an tsaro da na 'yan sanda da na soji ke sintiri domin tabbatar da doka da oda. Babangida Jibrin, muryar Amurka daga Lagos.
Gaida Babangida Jibrin, mu kuma ci gaba da shakatawa da wannan waka.
Yeah.
madalla. A ƙarshen makon da ya gabata ne majalisar mulkin sojin ƙasar Sudan da ɓangaren shugabannin masu zanga-zanga suka rataba hannu kan wata yarjejeniyar raba mukamai a gwamnatin haɗakar da aka kafa. To, ko waɗanne irin ƙalubale yake gaban wannan haɗaka? Tambaye kenan da na fara yi wa Ahmad Yunus Abdullahi, mazauni kuma mahaifaffen ƙasar ta Sudan.
Wallahi akwai ƙalubale masu yawa a gaban wannan gwamnati da za ta zo. Na farko dai an samu rarrabuwar kai a Sudan sosai fiye da yadda kake tsammani. Wato ba a taɓa samun rarrabuwar kai irin wannan lokacin ba.
A tsakanin al'ummar ƙasar kenan.
Saboda haka al'ummar ƙasar ƙwarai da gaske na ɓangarori daban-daban. An samu rarrabuwar kai ba na wasa ba. Wato ƙalubalen da za a fuskanta yanzu kamma a zo a ce za a yi zaben kuma daga wannan bangare za a zabi wanda zai zama shugaba in ma tsarin shugabanci za a yi mai cikakken iko ko kuma in tsarin prime minister za a yi wannan irin abin nan za a yi har a zabi har a samu haɗin kan al'ummar ƙasar a zabi wani bangare.
Idan na fahimce ka kamar kana nufin akwai yiwuwar wasu su bujiro da wata bukata kenan a nan gaba duk da cewa an cimma wannan yarjejeniya.
Akwai dan yanzu a bangarorin yan tawaye ma na Darfur akwai bangarori guda biyu kuma masu karfi ne sosai su ma basu zo sun sa hannu akan wannan yarjejeniyar ba. Tukunna ana nan dai ana farautar su.
Kana ga waɗannan matakai wannan gwamnati ya kamata ta dauka ta yadda za a sa al'amura su daidaita cikin sauki a ƙasar ta Sudan?
Wato duk abin da za a yi in za a tsaya a yi shi da gaskiya za ka ga ya tafi daidai. Yanzu misali mu ɗauki nan inda kuke ƙasar Amurka, ai da gaskiya da bin doka ne ya tsayar da Amurka. Yanzu misali a Amerika duba ka gani mun ga an yi shugaban ƙasa baƙar fata wanda yake ɗan asalin tsatsan Afirka ne. To wallahi in anan Sudan ne ba wai ya zama ba ma wai Sudan ba kawai ko mafi yawancin kasashen Afirka da dama a san cewar tushensa ba ko ne. Ai ina jin da kyarma zai iya yin wani shugabancin DPO na wani bangaren abin nan yan sanda a ce ya zama DPO a wani division ma zai zama mai wahala.
Ahmad Yunus Abdullahi kenan wani mazaunin kasar Sudan. Yanzu kuma bari mu je ga shirinmu na gaba wato da rashin tayi.
Pastorale assalamu alaikum. Bayan shafe kimanin shekaru biyu da na taɓa hannu a kan ƙawancen musayar kuɗaɗe tsakanin Najeriya da ƙasar China, ɗan kasuwa na dakon karcin gajiyar wannan ƙawance, amma masana sun sharhi a kan can kafar da ƙawancen ke. Sunana Mahmud Ibrahim Kuri. Masurare ƙawancen musayar kuɗi da Najeriya ta ƙulla da China kusan shekaru biyu da suka shuɗe wani al'amari ne da 'yan kasuwar na Najeriya suka yi maraba da shi saboda alfanun da ya ƙunsa wajen sauƙaƙa hada-hadar cinikayya tsakanin masu masana'antu da 'yan kasuwa a ƙasashen biyu. Kodayake tun lokacin da shugaba Buhari ya ziyarci ƙasar China a farkon shekara ta 2018 aka ƙarƙare ƙa'idojin fara aiki da wannan ƙawance. Amma zuwa yanzu ba a kai ga fara aiki da tsarin ba. Malam Abdulrahman Umar Dikko, wani masanin kimiyyar sarrafa kuɗaɗe da ayyukan banki ne a Kano, Najeriya, ya yi tsokaci game da jinkirin da aka samu game da wannan tsari.
Su shugabanni ba za ta ɗauka cewa idan suka yi abu irin wannan wata ƙasa ta ji zafi a kansa ba. Za ta ga duk abin da za su yi ga ƙasar su daidai ne su yi. To amma a gaskiya lalle ba su wannan tunanin ba kan cewa idan aka yi haka idan ko Amerika ta ga za ta kwaro wajen wannan cinikin ba za ta so ba. Kuma ita China idan ta ga za a yi wannan cinikin ita ce za ta karu. Tun da ka ɗauki kuɗi kamar yadda da muke yi da za ka ɗauki naira ka tafi Saudiya ka canza a can.
Ka kashe a can.
Kama ɗauki naira ka tafi Ingila ka canza a can. Da ana yin haka. Kafin abubuwa su canza. Abin ya zama yadda ya zama yanzu. Amma ina ganin yanzu ma da yadda nake hange dole abin ya canza. Tunda wannan yaki da ake na tsakanin kudade na duniya, dole a samu sabon matsayi inda ni ne hukuma. Ba zan ajiye kudin Najeriya a kudi na guda ɗaya ba, abin nan misali kamar yadda ake duka na ajiye kudi a dola, kamar yadda duk manyan bankuna na duniya kamar na Turai da suke yanzu ba su ajiye kudinsu a currency ɗaya. Suna ajiye kudi a takardun kudade ɗaya, suna ajiye kudi a euro da dollar da yuan da gwal, na gwal ma yanzu ya fara yawa saboda gudun ba wanda ya san yadda wannan yakin na daki na kudaden duniya da zai kare.
Kana nufin kamar wato assisinan da ake cewa foreign reserve?
Foreign reserve. Kamar foreign reserve na Najeriya da muke da shi duka dollar, ina ganin kuskure ne. Kamata ya zama da ai zama cikin wani kwando da za a hada da akwai dollar a ciki, akwai euro a ciki, akwai yuan a ciki. Idan da irin wannan kwandon ma da su ma kansu ƴan kasuwata mu za su yi amfani da wannan currency din na China, ta ce China za ta ba mu, su ma za su yi amfani shi ta wannan kwandon. To amma duka kwandon da mun nace niki da muke duk gaba daya duka American dollar yake, da American dollar yake, kaga dollar wannan za mu shi niki mu.
Amurka da China waɗanda suna basa ga maciji duna ta ko kuma ana kwakwarmaya ta tattalin arziki, kamar Najeriya watakila ba ta la'akari da wannan yanayi, wasu za su ce kamar tana fuska biyu?
Eto ne ina ganin ba sa duba yadda yanayin siyasar duniya yake tafiya, domin yadda siyasar duniya yake tafiya wani lokaci idan ka je kai abu wata ga kai abin cikin sirri, wakil abin da ko shugaban ya je gaba da ya je ya yi da su, wakil ga wani wanda bai kai shi ya ce ba su je su yi, wadan an tashi sauran manyan kasashe ba san ma abin da kake ciki ba, sai su ga kawai ana yi. To amma an har abin ya riga ya fito fili, kuma kasa ta ga wadda ta ga kasar da za ta kwaru, America da za ta kwaru daga wannan shirin, za ta gori ta na wannan shirin.
Kai tsaye za a iya cewa kamar America ta yi tasiri kenan a watakila jinkirin da aka samu na wacce yarjejeniya tsakanin China da Najeriya?
Ni na ganin babu mamaki, domin karfin ciniki da Najeriya take yi da ta saba yi a duniya da daula ta ma take yinsa. Da farkon farin bayan independence muna da raguwar ciniki da muke da pound sterling da mu ma fa muke amfani da shi a lokacin, da haka muka ci gaba da wannan cinikin. Amma tun a wannan lokacin dama American dollar ta karbi karfin ciniki gaba daya na duniya, yawancin cinikin duniya da shi ake yi. To amma yanzu abin ya fara canzawa. To tunda ya fara canza, mu ma mutanen mu kamar hukuma ta Najeriya kamata ta san wannan abin ya canza. Banki na Najeriya kamata ya fahimci cewa wannan tsari na tattalin arziki na duniya ya canza. China ta taso, India ta taso, da sauran manya-manyan kasashe na Asia da waɗansu ma daga Afirka sun fara tasowa. Yadda dole wannan tsarin tsohon canjin tsohon tsarin zai canza.
Ga alama dai fahimtar Comrade Abdulrazak Alkali, wani mai fashin baki a fagen siyasar tattalin arziki a Najeriya, ta kusa yin daidai da abin da Malam Abdulrahman Dukko ke faɗi dangane da wannan matsala.
Tun watan April aka ga yarjejeniyar nan, a watan June kuma na 2018 aka fitar da ma ka'idoji yadda wannan yarjejeniyar ta kasance. Wadda yarjejeniyar ce da ta kasance za ta ɗau tsawon shekara uku tsakanin Najeriya, wato ai piloting ɗinta a gane cewa a gwada a gani abu ne matakin gwaji na shekara uku a gani menene zai haifar wannan tsari. Kuma tsari ne wanda akwai ɗimbin kuɗi a ciki, don wannan yuan na China ya kai kaman biliyan 15 abinda zai ɗauka daga ɓangaren China. Ɓangaren Najeriya kuma in muka canja shi zuwa naira ya kai biliyan 720, wanda daidai yake da dalar Amurka biliyan 2.5. Kaga wannan ba ƙaramin kuɗi ba ne. To turka-turkar da ta zo ta tsaya a tsakiya ita ce wadda
alfanun da za a samu na ribar kuɗaɗe.
Kwarai kuwa abubuwan da za su faru kenan a tsawon wannan shekaru uku, wanda kuɗaɗen da su zamanto an yi mu'amala da su kenan tsakanin Najeriya da China. To kwari yadda muka ga ana wannan turka-turka ana jan kafa tunda yanzu kusan shekara ta biyu kenan ake ciki ba tare da an aiwatar amma saka za ka iya nuna na ba kasa ka ce gashi abin ya faru wanzuwa ba. To wannan babban matsala ce, aikin da za a yi shekara uku kun saka hannu tun April 2011 an fitar da ka'idojin 2018, ka'idoji sun fito tun June, kamata ya ce an fara. Yau kusan muna maganar an doshi shekara biyu kenan ko kuma mu ce ɗaya da wani abu wanda ba a fara aiwatar da wannan mato akwai abubuwa da suke faru. Na farko dai kaga wacan ƙa'ida ta shekara uku in ma za a zo a yi sai dai a matsar da ita gaba. Na biyu kuma akwai siyasar duniya don shi tattalin arziki haɗe yake da siyasar duniya. Ni ina tunanin a lokacin da Najeriya ta shiga wannan yarjejeniya da China akwai abubuwa da yawa da basu duba ba ko basu yi la'akari da su ba
sai bayan su Najeriya ko kuma China
Najeriya ita gwamnatin Najeriya akwai rago kasashe da suke kasuwanci da Najeriya ba akwai kasar Amurka akwai tarayyar Turai akwai su kasar Ingila wayannan kasashe ne da duk lokacin da wani harkar kasuwanci za ta faru tsakanin wata kasa da wata kasa wadda babban abokiyar kasuwanci ce sai sun duba sun gani meye riba su a wannan alakar raƙulla meye kuma asarar su idan suka yi wannan tunani za su iya kawo wata matsala a cikin in suka ga ba riba a gurinsu hasara ce ma mai ƙarfi wadda zai iya buɗe wani yanayi to mun ƙasa kamar Najeriya
to amma kuma ai idan ka ce za su iya kawo wani cikas ai ba a fara aiwatarwa ba watakila da an fara aiwatarwa ne kuma abubuwa suka tsaya cik watakila wani zai ce sannan ne za a ce a nemi menene musabbabin wannan abin da aka agogo kuma ba
Malam Kuriyu irin wannan kasashen ba irin kasashen mu bane da sai matsala ta faru za a nemi maganin ta tunda Najeriya ta ayya na za ta yi wannan bilateral wannan me ake swap deal na kudi da China tabbas na faɗa ma wannan kasashen su kullun a shirye suke su duba me yake faruwa a yanzu me zai faru gobe me zai faru a nan shekara 10 masu na lissafi su gani saboda haka wannan abin da kaga an samu tsaiko akwai abin da ya faru dan yanzu yanayin da ake ciki ai ta yi tsamari ma tsakanin Amurka da China akan kasuwanci abubuwa da yawa idan za su shiga Amurka daga China duk an saka musu haraji kudi da aka saka haraji sun kai sama da dala Amurka biliyan 500 na kayayyaki da suke shiga daga China zuwa
amma duk wannan magana da ake har yanzu hukumomin Najeriya ba su cewa kowa komai ba game da matsala suka samu abin da ya samu lamar ne ya samu jinkiri ko kuma a yarjejeniyar ne ko ka'idodin ne ba a gama wato tsaife su ba su ma kuma haka zalika bangaren hukumomin China ba ka ganin kawai wannan za a iya cewa kamar ku da kuke bibiyar lamura kawai hasashe kuka yi tunda bangarorin biyu ba wanda ya ce ofa
gaskiya ne to gwamnati ba komai take fitowa ta fadawa al'ummarta ba domin Najeriya tana da daraja ta kasuwanci a idan ƙasar Amurka tana da kuma kima ta gane cewa me yake faruwa a Najeriya ina Najeriya ta sa gaba haka manta Najeriya fa tana daga cikin ƙasashe da take yi a yanzu take biyayya ga ka'idoji da yawa na bankin duniya so irin wayannan abubuwa da Najeriya ta saka kanta a ciki ba za ta samu rawar gaban hantsi ta abubuwa yadda take so ba wasu abubuwan ba nuna musu za a ce kakku yi ba amma za a fito musu da sakamako me zai faru idan sun yi wannan in sun yi wannan so saboda haka za su koma daga baya ne su tunani su ga yin wannan da barin wannan wanne ya fi alheri
duk da haka za a iya cewa yan kasuwan Najeriya game da musamman wanda suke hulataya da kamfanonin China da sauran hajoji a can kamar murna ta koma ciki kenan
gaskiya dai ta kusa koma ciki dan na tabbatar maka da abin nan yadda aka ɗauko shi gwamnatin ta sami yabo ga 'yan Najeriya ba abin da zai hana shi gudana akwai abin da suka hango ko ya tsorata su ko aka tsorata su wanda kuma wanci ba daga cikin ƙasar nan ba ne akwai hukumomi na duniya masu ƙarfi wanda Najeriya ba komai take ya daga musu karata ce ita ga yadda za ta yi ba a wannan tsarin haka nake hangowa kuma muna ganin abin da ya faru kenan watakila za su iya dan yin gyara in ma za su zo su ce ga yadda za su yi
masu rare ƙarshen shirin da rashin ta yi na yauki nan a madadin Malam Abdulrahman Dikko da Umar da Abdulrazak Alƙali Mahmud Ibrahim Kwari da na shirya na gabatar ke cewa a huta lafiya wassalamu alaikum
ta wannan na yanzu kuma ga sharhin wasu daga cikin jaridun Najeriya
Zan fara sharhin jaridar ne da jaridar Daily Trust, jaridar Detroit, cewa a yau ake sa ran fara taron sanin makaman aiki ga sabbin ministoci 43 da ake sa ran shugaban kasa Muhammadu Buhari zai rantsar da su a ranar Larabar nan. Jaridar Daily Trust ta ruwaito babban sakatare a fadar gwamnatin kasar Mr. Babatunde Lawal na cewa taron sanin makaman aikin zai dauki kwanaki 2 kafin rantsar da ministocin a ranar Laraba. Sai kuma jaridar Daily Post, jaridar Detroit, cewa yanzu haka dai wani pasto na cocin Deeper Life ya gabatar da kokensa ga kwamishinan 'yan sandan birnin Abuja. Pasto Isaac Fada ya gabatar da koken nasa ne ga kwamishinan 'yan sandan birnin Abuja, inda yake zargin surukar tasa da ke zama 'yar uwa ga matarsa da hannu wajen sace matar da kuma 'ya'yansa tare da aje su a wani wuri da bai sani ba. Da ranar 30 ga watan Yuli ne dai aka sace matar da kuma 'ya'yan paston guda 4 a birnin Abuja. Zamu leka jaridar Sahara Reporters da ake bugawa ta yanar gizo. Jaridar dai ta ruwaito cewa mutane 3 ne suka rasa rayukansu, kana gidaje 20 aka yi asarar su, kana wasu mutanen 500 suka rasa matsuguni sakamakon ambaliyar ruwa da ya auku a jihar Niger, inda kuma ya shafi wasu kananan hukumomi guda 2, wato karamar hukumar Boso da Cancaga dake birnin Mena. Babban daraktan hukumar bada agajin gaggawa, kamar da jaridar ta Sahara Reporters ta ruwaito, ya dora barnan da ambaliyar yayi ne akan masu gine-gine akan hanyar ruwa. Zamu sake kumawa jaridar Punch, inda jaridar ta ruwaito gwamnatin Amurka na zargin gwamnatin Najeriya da rashin bayyana yadda take kashe kudaden da take samu na gudunmuwa daga kasashen waje, musamman ma dai gwamnatin ta Amurka, a wani rahoto da ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta fitar. Babangida Chiprun, murai Amurka daga Lagos.
Yanzu kuma sai wasu daga cikin ra'ayoyin da kuke ban mana akan na'ura.
Assalamu alaikum BOA Hausa. Sunana Usman daga jihar Adamawa a Guinea ta Yola. Idan ba da ra'ayina kamar haka, a duba a zazzagi kowane shekara in dai musulmi ne ya kama mulki, to sai ya yi tawaye tun daga lokacin Babangida Gwasani a bashi Allah cikansa. In dai musulmi ne akan gwamnatoci sai ya nuna turkiya, amma gwamnatocin in ba musulmi ba daga Obasanjo abin da zuwa ƙasa duka ya yi shiru.
Assalamu alaikum sai Hausa na muryar Amurka. Ya magana garba injiniya da garin da suke karama kuma bursar jihar Yobe. Allah ina kira ga mai girma mai mala, Allah gidan radio nan namu na WTC a dan tsaga mana muryar sa, wallahi baya nisa, a taimaka da Allah a daga mana muryar sa.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Sashin Hausa na Radio America, sunana Iliyasu Abubakar wanda aka sani da kawuwa AKD unguwar Nahuta Fatuskum. To da farko dai ina kira ga gwamnonin mu ko kuma ince gwamnatocin mu game da irin iftala'i na hatsarin samun ruwan sama da ake samu na rushewan gidaje da ambaliyan magudanar ruwa, da taimaka su yashe wa al'umma magudanar ruwa, domin ambaliya yana cutar da al'umma matuƙa gaya. Huta lafiya. Sunana Iliyasu Abubakar wanda aka sani da kawuwa AKD unguwar Nahuta.
Yanzu kuma sai labari a takaice.
Ƙungiyar IS reshen Afghanistan ta ɗauki alhakin harin bama-baman nan da aka kai wajen bikin ɗaurin aure a Kabul, babban birnin ƙasar, wanda ya kashe mutum aƙalla 63 ya kuma jikkata mutum aƙalla 183. Dubun-dubatan masu zanga-zangar rajin kare tsarin demokuraɗiyya sun yi tattaki cikin lumana a titunan da ke Hong Kong a jiya Lahadi, wanda wannan shine mako na 11 a jere da suke zanga-zangar kin jinin gwamnati.
To masu sauraro, da kuma kawo ƙarshen shirin namu na hantsi, sai kuma can anjima da misalin karfe 4 na yamma gogon Najeriya, Niger, kamar da Chad, za ku ji wata tawagar abokan aikin mu da wani sabon shirin idan Allah ya kai mu. Kada manta a duk lokacin da ake so za a iya sauraron wannan shiri da kuma wanda suka gabata, za a kuma iya zuwa shafukanmu na intanet domin kallon labarai cikin hotuna da ma bidiyo. Yanzu a madadin shi Muhammad Hafiz Baballe da ya ci na gabatarwa da Solomon Abo, sai injiniyan mu Jimmy Mahmud Lalo ke cewa kuna lafiya. Daga nan sashin Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC.